أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر المامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanwa barkanmu da wannan yammaci mai albarka wanda muka zauna domin gabatar da karatun littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wanda wannan shine darasinmu na 6 a bana, kuma yau muna ranar 6 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wacce ta zo daidai da 28 ga watan Maris na shekara ta 2023 miladiya. Muna cikin babu tahrimil kadhib, mun tsaya akan hadisi na 1546 a cikin littafin. Kuma wannan hadisin shine na ƙarshe a wannan babin. Yanzu insha Allah za mu shiga cikin sabon babi, mu ci gaba da karatu zuwa abin da ya sauka. Babin da ke gaba da wannan shine babu bayani ma yajuzu min al-kadhib. Babin da zai bayanin abin da ya halatta ga musulmi ya iya yin shi na daga yin ƙarya. Kamar yadda muka ji a karatun baya, asalin ƙarya haramun ce, to amma akwai wasu nau'o'i na daga ƙaryar wanda ya halatta musulmi ya iya yi a wasu lokuta. Al-Imam an-Nawawi mai littafin ya ce, ilam kai sani annal kadhiba wa in kana asluhu muharraman, cewa ita yin ƙarya duk da cewa asalinta haramun ce, fa yajuzu fi ba'd al-ahwali bi shurudin, to yaktakan halatta ayita a wasu sashen yanayi amma da wasu sharuɗa haka. Qad awdahtuha fi kitab al-azkar, wannan bayanin wannan duka a cikin littafina kitab al-azkar. Wa muktasaru zalika, amma dai maganar a takaice ga ta nan kamar haka, annal kalama wasilatun ila al-maqasid, cewa shi zance tsani ne da ake takawa a kai zuwa ga manufa. Wa kullu maqsudin mahmudin, dukkan wata manufa wacce take a bar yabo, kyakkyawar manufa kenan, yumkinu tahsiluhu bi ghairi al-kadhib, wanda zai iya yiwuwa a cimma wannan manufar ba tare da an yi ƙarya ba, ya harumu al-kadhibu fihi, to haramun ne mutum ya yi ƙaryar. Matuƙar dai zai iya cimma manufa ba tare da yin ƙaryar ba, to haramun ne a yi ƙaryar. Wa in lam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib, amma idan ya zamto ba zai yiwu a cimma wannan manufar ba, wannan kikkiawar manufar ba za a iya cimma ta ba, dole sai da ƙarya. Jazal kadhib, to ya halatta mutum ya iya yin ƙarya, amma ba irin kowace ƙarya ba, za mu ji irin misalan irinta. Summa in kana tahsilu zalika al maqsudi mubahan, sannan kuma idan ya kasance ita wannan manufar, cimma manufar a bisa shari'ar addinin musulunci, wannan abin mubahi ne, wato ya halatta a iya yinsa. Kana al-kadhibu mubahan, ita ma ayyar da aka yi ta zamto mubahiya kenan a iya yi. Wa in kana wajiban, idan kuma shi wannan abin ya zamto wajibi ne, kana al-kadhibu wajiban, to wannan ƙaryar yinta ya zama wajibi, tunda ba za a cimma manufar abin ba sai an yi ƙaryar, to ya zama yadda abin ya zamto wajibi yinsa, za ka ita ma ƙaryar ta zama wajiba kenan. Misali ga misali nan ya ce, fa idan tafa muslimun min zalimin yuridu qatluhu, idan wani musulmi dan uwanka ya zamto ya buya a wani waje saboda tsoron wani azzalimi da yake nufin zai kashe shi, au akhadha mali, ko kuma yake nufin zai kwace masa dukiya, wa akfa malahu, sai kuma wannan musulmin ya boye dukiyar shi, wasu ila insanun anu, sai wani mutum ya zo ya tambaya game da shi, wajabal kadhibu bi ikfaihi, to ya wajabta a yi ƙarya saboda a ɓoye wannan musulmin. Wani ne ana neman shi, lallai in an gan shi za a iya kashe shi kuma ba tare da haƙƙin shi ba, ka kuma sani misali a ce ɗan daba ne suke neman wani mutum za su kashe shi kuma ka san manufarsu a kan shi, to shi kuma sai ya zo ya ɓuya a gidanka ko ya ɓuya a wani gun ko a wani shago wanda kai ka san inda ya ɓuya, to idan suka zo suka tambaya za ka iya yi musu ƙarya ka ce ai sai ba ka ma san shi ba, ko kuma ka ce musu kai ba ka gan shi ba, ko kuma ka nuna musu wani waje daban ka ce musu ai nan haka ya yi. Bayan sun yi nisa sun bi shi sun yi nisa sun daɗe tafiya sai ka umarci shi kuma ya fito ya yi wani gun, to kaga a nan wajibi ne yin ƙaryar ba don kuma ba saboda in baka yi ƙaryar ba zai yiwu ka iya kare shi daga sharrinsu ba, to kuma ba da kariya ga ɗan uwanka musulmi ka ba shi kariya daga wanda yake nufin kashe shi, wannan abin wajibi ne, to kaga a nan yin ƙaryar ma ta zama wajibi kenan. وَقَضَى لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيْعَةٌ haka nan idan ya kasance akwai wani abun ajiya a wajenka, wa arada zalimun akhdaha sai wani azalimi ya nufin zai kwace wannan abun da aka baka ajiya, wajaba al-karimu bi ifaiha anan ma ya wajabta kai ƙarya dan ka boye wannan abun da aka baka ajiya, wal ahwadu fi hadha kullihi abun da yake fi a cikin dukan wannan baki daya an yi warriya shine mutun yayi tauriya, yayi tauriya, tauriya shine ka faɗi magana wacce kai da wata manufa ka faɗa amma shi kuma wala ka gaya maganar sai ya fahimci abin da wata manufa. Misali idan aka zo aka tambaye ka ka san wane, ka fa san shin bari kirma abokinka ne, amma sai ka ce a'a gaskiya in dai wane ne to ban san shi ba, kai kana nufin baka san me shi ce makomarsa ba wuta ce ko aljanna, sai manufar ka kenan a ni ban san shi ba, amma kaga kana cewa baka san shi nan ba su za su dauka ka ce a ai baka ma san shi ba kwata-kwata, kaga za su dauka da wata manufa kai kuma da wata manufar daban kake nufi. Wa ma'ana tauriya, tumanar tauriya shine an ya kasu da bi ibarati maqsudan sahiha, shine mutum ya nufi wata manufa daban ta hanyar magana da yayi, laysa huwa kadhiban binisbati ilayhi kuma an jingina shi zuwa ga wannan maganar lalle ba tsayaye ban an dubi manufar tashi, wa in kana kadhiban fi zahirin lafzi duk da cewa kuma a zahirin lafazin za a ga tamkar mutum ƙaryaye, wa binisbati ila ma yafhamuhu al-mukhadib mukhadabu haka nan kuma idan an dubi abin da shi wanda ake zuncen da shi zai fahimta, walau taraka tawriyata wa talaqa ibaratal kadhibi falaysa biharami haka nan idan mutum ya bar yin tauriyar ma ya faɗi zallar ƙarya ɗin don tsayartar da ran ɗan'uwan shi musulmi ko kuma don tsayartar da dukiyar shi ta kansa ko dukiyar wani ɗan'uwan shi musulmi, falaysa biharamin fi hadzal hali to mutum ya yi haka bai aikata haramun ba a cikin wannan baki ɗayansa, wasu dallal ulama'u bi jawazil kadhibi fi hadzal hali malamai sun kafa hujja hujja da ke nuna halaccin yin ƙarya a cikin irin wannan yanayin bi hadisi Ummu Kulsum da hadisin Ummu Kulsum radiyallahu anha Allah ya dade shi Allah ya dade ita annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu cewa lallai ita ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal kadhabu allazi yuslihu bainan nas na ba mai ƙarya bane wanda zai yi wani abu ko ya faɗi wani abu dan ya sulhunta tsakanin mutane, bayan mai khairan aw yaqulu khairan sai ya dauko alkhairi daga nan ya kai wa wancan ko kuma ya faɗi alkhairi, mutafaqun alayhi hadisi ne da aka hado a kansa. Zada muslimin fi riwayati imam muslim ya samu ƙari a cikin riwayar shi, qalat ummu kulsum tace walam asma'ahu yurakhis fi shay'in mimma yaqulu an-nas bata bajin shi yayi rangwame cikin wani abu ne daga abin da mutane ke faɗa ba, illa fi salasin sai dai a cikin abu uku ta ani tana nufin al-harba wa islaha bainan nas, al-harba wato yaki wal islaha bainan nas da kuma yin sulhu tsakanin mutane, wa hadithan rajuli imra'atahu da kuma zancen da mutum zai yi wa matar shi, wa hadithal mar'ati zawja da kuma zancen da wacce za ta yi wa mijinta. Qala al-Bukhari Imam al-Bukhari yace babun laysal kadhibu alladhi yuslihu bainan nas babi ne dake bayanin cewa wanda ke yin sulhu tsakanin mutane ba mai ƙarya bane, wa zakara hadisa Ummu Kulsum a cikin wannan babin sai Imam al-Bukhari ya ambaci hadisin Ummu Kulsum ana sami'at Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa laysal kadzabu allazi yuslihu bainan nas ba mai ƙarya bane ba makareci bane wanda zai sulhu alakanan mutane bayan mi khairan yi'i ta alkhairi aw yaqula khairan ko kuma ya fada alkhairi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace wannan shi da yace fayin mi din nan ai bi fatihin awwalihi wa kasrin mim wa kasrin mim wato za a yi farkon shi fata yan mi kenan sannan kuma mimun din ai mata kasra shine mi yan mi ayu ballighu ai yana isarwa da zanci taqul zaka iya cewa namaitul hadith ai na isar da zanci an mihi ina isar da shi idza ballaghtahu ala wajhi al-isra'i dan ka isar da zanci tsakanin mutane domin yin sulhu tsakaninsu wa talabil khair da kuma neman alkhairi fa idza ballaghtahu ala wajhi al-ifsadi idan ka isar da zanci a tsakanin mutane domin bata tsakaninsu wannan mimanci da kuma annan mimanci wanda zaka ce namaituhu bitisri zaka ce namaituhu zaka sa shadda kaza qala hul jumhur haka jumhurin malamai suka faɗa ma'ana dai idan akwai mutum biyu da ka sani da ba sa magana da juna ko makwabtarka ko abokanka ko ƴan uwanka za ka iya ka iya yin sulhu tsakanin junansu ba tare da farko an samu asalin maganar ba kawai za ka iya ka je wajen wanda ya fi sauƙin ra'ayi daga cikinsu cikin sha'awa ne ji ai daga wajen wane nake kuma lallai naji alama yana ta faɗar alkhairi game da kai ai alkhairi yake ta faɗa game da kai ya ce kaza ba shi ma daga nan in ma da wani abu a zuciya shi za ka ga ya fara nuna alamar ɗaukowa to daga nan shi kuma in ya faɗi alkhairi sai ka ɗauki wannan alkhairi shi ma sai ka ƙara mishi alkhairi a kai idan ka je ka gaya wa wancan na farkon wanda dama da farko ɗin bai faɗi komai ba kai ne dai ka tsara ka faɗa haka to da haka dai ka je wajen wannan har dai ya zama kayan sulhu a tsakaninsu. قال الطبري امام الطبري يجي ذهب الطائفة الى جواز الكذب لقصد الاصلاح وانا ساشي daga cikin malaman musulunci sun tafi akan halaccin yin ƙarya dan yin sulhu tsakanin mutane qalu sula ce inna salasal mazkurata kal masali misalan nan guda uku da aka faɗa kamar misali ne kawai kamar aka ce ya halatta a yin ƙarya abinda ya shafi yaki abinda ya shafi yin sulhu tsakanin aboki da aboki da kuma zancen da mutum zai wa matar shi da kuma zancen da mace za ta yi wa mijinta wannan misalai ne kawai wa qalu suka ce alkazibul mazmumu ƙarya wacce take a bar zargi innama huwa fi ma fihi madarratu ita ce ƙaryar da a cikinta akwai cutarwa aw ma laysa fihi maslahatun ko kuma ƙaryar da in an yi ta a ciki babu wata maslaha wa qala akharun wasu malaman kuma suka ce la yajuzu alkazibu fi shay'in mutlaqan bi halatta ba a yi ƙarya a cikin kowanne abu ma mutlaqan wa hamalul kadhib al murada ala tawriyati wa ta'rid haka nan suka dauki wancan hadisin a madadin cewa ƙaryar da ake nufi shine ana nufin mutum yayi tauriya ko kuma yayi jirwaye da kamar wanka kamar ya koro da zalimi kamar wanda zai cewa azalimi da autulaka ams jiya na yi maka addu'a ranka ne da jiya na yi maka addu'a wa huwa yuridu qawlahu allahumma ighfir lil muslimin amma ba wai kana nufin cewa ka ne mishi addu'a bane kai a zuciyarka ka san ba addu'a kake mishi ba kawai dai ka faɗa ne da niyyar dai tsoron zaluncin shi amma kana nufin addu'a da kake yi kullum Allahumma ighfir lil muslimin Allah ka gafarta wa dukkan musulmi haka shi ma azzalimin tunda dai musulmi ne ya shiga ciki in ka ce kullum ina maka addu'a ai kullum ina maka addu'a ranka yi dai shikenan ba kai ƙarya ba wa idu in ra'atu bi atiyati shay'in kamar mutum yayi wa matar shi alƙawarin cewa zai bata wani abu wa yuridu in qaddara Allah zalika amma kuma mutum ya faɗa amma yana nufin in Allah ya kaddara haka shikenan zan baki wattafaqu ala anna al murada bil kadhibi fi haqqi al mar'ati wal rajul kuma malamai sun ittifaqi akan cewa abinda ake nufi da yin ƙarya tsakanin mutum da matar shi ko tsakanin mace da mijinta inma huwa fi ma la yasqutu haqqan alayhi aw alayha to kadai wannan yana nufin abin da ba zai sarayar da wani haƙƙi nata akan shi ko nashi akan ta ba au afdi ma laysa lahu aula ko kuma ƙarya ba za ta kai ga ya karba abin da ba nashi ko kuma ita ta dauki abin da ba nata ba daga dukiyar mijinta ta hanyar ƙarya to wannan kam ta yi zunubi kuma Allah zai tambaye ta kai wa kazafil harbi haka nan a wajen yaki fi ghayri ta'min a cikin abin da ba ana ba kamar ba ya faɗa ne dan tsoratar da abokan gaba ba matafaqu ala jawazil kadhibi inda al-istirar haka nan malamai sun yi ittifaqi akan halaccin mutum ya iya yin ƙarya idan ya buƙatu zuwa ga wannan dan tsiratar da wani rai ko tsiratar da wata dukiya kamar misali lokacin da zalimin aslan rajulin wa huwa muhtafin indahu kamar da za a ce wani azzalimi ya nufi zai kashe wani mutum wanda kuma wannan mutumin yana ɓoye a gidanka ko a wajenka walahu an yanfiya kaunahu indahu to mutum ya halasta mutum ya kore cewa wannan mutum yana wajen shi waya halifa ala zalika ko mutum ya halatta ma har rantsuwa mutum zai iya yi a kan cewa lallai ba ka gan shi ba ya halatta ka iya rantsuwa cewa ba ka gan shi ba ko baya wajenka wala ya asamu mutum ya haka ba zai samu wani zunubi ba wallahu alam Allah ne masani babul hasri ala tasabbuti fi ma yaquluhu wa yahkihi babin ne da zai bayani akan tabbatarwa cikin dukkan abin da mutum zai faɗa ko kuma zai hakaitar kamar ka ji wani ya faɗa kuma ka isarwa wani to wannan shine hakaitarwa qala Allahu ta'ala Allah madauki sarki yace wala takfu ma laysa laka bihi ilmun ay la taqul kada ka faɗa abin da baka da ilimi akan shi baka da masaniya akan shi wa qala ta'ala Allah madauki sarki yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ay hafizun hadirun وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع رواه مسلم وانا حديث عن كروش تهاني سيرنا ابو هريره الله يرضي شي يتي كفى بالمرء كذبا يتي يا جماعه الله صلى الله عليه وسلم نتشوا كفى بالمرء كذبا يا ايش متن قريا ان يحدث بكل ما سمع تشوا يرقى بعد لاباري game da dukkan abin da ya ji duk wanda ya zamto duk abin da ya ji ko ya gani sai ya ji ya bada labari to wannan mutumin lalle babu makareci irin shi rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi an taba samun wani malami mai irin wannan shi iya abin da ya gani zai bada labarin iya yadda ya gani ba zai baka labarin hakikanin faruwar wani abu ba mutukar dai bai gani ba shine wata rana wani sarki ya saba da wani sarki shi malamin sai sarkin yayi nufin zai kure shi shine sarkin ya kira shi irin gaggawa na malam ka zo mi sallama zan yi tafiya da ya zo sai ya tarar da sarkin ya dora kafar shi akan doki ɗaya kuma tana ƙasa ɗaya tana kan doki ɗaya tana ƙasa da aka suka sallama da malamin sai malamin ya juya ya koma kawai sarki sai ya samu waje kawai ya yi zaman shi can an jima sai sarkin ya tura aje a tambayi malamin tambaye shi a ce sarki yana gari kuwa da na ganin irin mutanenmu ne na yanzu mutum sai ya rantsa ce a wallahi sarki ya yi tafiya a ce ka san mutum ya yi tafiya eh kwarai kuwa wallahi ya yi tafiya ainihi ya kira na ma mun yi sallama da shi amma shi malamin sai ya ce eto ɗazu dai ya kira ni mun yi sallama da shi amma na ga ƙafar shi ɗaya a kan doki ɗaya kuma a ƙasa sai dai ban sani ba shin ta kan dokin ne ta rinjaye ta ƙasan ko kuma ita ta ƙasan ne ta rinjaye ta kan dokin ban sani ba sai dai ka je ka dubo kaga shi kenan ya fita to saboda haka mutum ya daina gaggawar ba da labarin abin da bai tabbatar ba ya zamto duk abin da mutum ya ji labari sai ya je ya dorar a matsayin tamkar abin an yi shi ne to mutum zai zama mai yawan ƙarya imamu nawawi ya ce ma'anar wannan hadisin da kuma sauran asaru wanda za a ambata a wannan babin shi ne a tsoratar da mutum a mashi gargaɗi game da ba da labarin dukkan abin da ya ji to wannan ba daidai ba ne domin matukar duk abin da ka ji ana ba da labari shikenan kai ma za ka ɗauka ka je ka kai gaba da mutum zai zama babu makareci irin shi domin da yawa mutum wanda zai iya jin labari ne ba ɗaya, amma cikin shi akwai ƙarya akwai gaskiya. To zaka idan ka je ka ba da labarin shi, to zai zama an lissafa ka cikin maƙaryata kenan. Amma ma abota gaskiya daga cikin malamai suka ce inda ita abin da ake nufi da ƙarya ita ce mutum ya ruwa da labarin a saɓanin ainihin haƙiƙar yadda abin ne. Ko da mutum da gangan ya yi haka sunan shi maƙaryaci ne, in ma ba da gangan ba ma ya yi hakan to sai sunan shi maƙaryaci. Saboda ala ayi halin dai kada mutum ya zama ɗan majalisa, in ya ji zance ana yi a majalisa shikenan sai ya ɗauka ya kai gaba. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم. وانا حديث أن كان وشد سيدنا سمرة بن جندب الله يدلشي إيش من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي من حدث عني بحديث دوان دي بعد وانا لاباري دقرين يرى أنه كذب الهالي كمشي متمن ya san cewa abin da yake faɗa din ba gaskiya ya ruwaito daga gare ni ba. Fa huwa ahadul kadhibin, to wannan yana ɗaya daga cikin maƙaryata. Imam al-Bukhari ya sanya wannan babin a cikin wani babi mai suna babu ismi man kadhaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam, babin da ke bayani akan girman laifin duk wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Sai ya kawo wannan hadisin, kuma ya kawo hadisin sayyidina Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la takdhibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyalijin nara, kada ku yi min ƙarya domin duk wanda ya yi min ƙarya to wuta zai shiga. Da kuma hadisin sayyidina Az-Zubairu radiyallahu anhu wanda yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kadhaba alayya fa yatabawa maq'adahu minan nar, duk wanda ya yi min ƙarya to lalle ya tare da wurin zaman sa a cikin wuta. Da kuma hadisin sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'ammada alayya kadiban fa yatabawa maq'adahu minan nar, duk wanda ya ganganta yin ƙarya gare ni to ya tanadi wurin zaman sa a cikin wuta. Wa hadisi Salamah bin al-Aqwai, da kuma hadisin Salamah bin al-Aqwai akwai shi a littafin ku ba? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Salamah bin al-Aqwai yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yaqul alayya ma lam aqul wa yatabawa maq'adahu minan nar, duk wanda ya faɗi abin da ban faɗa ba to lalle ne ya tanadi wurin zaman sa a cikin wuta. To kaga anan ya zama wajibi a yi gargaɗi, musamman a wannan zamanin, a gargaɗi matasa masu shiga shafukan internet. Mutum ne za ka ga kawai sai a rubuto magana a ce wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, shi wanda ya rubuto maganar bai faɗi littafin da ya ciro ba, kai kuma ka saba da duk abin da ka gani ka tura gaba. In ga wani abu mai kama da hadisi mai daɗin faɗa ko wani labari mai daɗi, an ce maka Annabi ne ya faɗa shi kenan, kawai sai ka rubuta turawa, wannan abin tabbas laifi ne mai girma. Kamar wani hadisin ƙarya da za ka ga ana yawan turawa idan Ramadan ya kusa, sai ga suna cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sanar da ɗan uwan shi game da kamawan watan Ramadan an yafe mishi zunuban shi, ko za a shigar da shi aljanna ko wani abu da ya makamancin wannan. Wanda kuma gaskiya magana ƙarya ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi magana makamancin wannan ba. To duk wanda ya yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan to ya sani ya tare da wurin zaman shi ne a cikin wuta. Wa hadisu Abi Hurairata, da kuma hadisin Abu Huraira, man kadhaba alayya muta'ammidan, duk wanda ya yi ƙarya gare ni yana mai gangantawa, fa yatabawa maq'adahu minan nar, to lalle ya tare da wurin zaman sa a cikin wuta. قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني يجي قوله ولا تكذبوا علي فنجد يجي كذا في من قرية هو عام في كل كارم وانن مغانا شيء مغام يأتين دكا ونمي قرية أبسا نو إن قوة شيء من قرية كما أناش شيني كذا في قرية كما كدنجن تاتي إزوى قرين كذا كدنجن تاتي مغانا تقرية إزوى قرين ديوا عنسا مو سمتاني لغشين جاهلي waɗanda suka riƙa yin hadisai na ƙarya suna sanya su a cikin littafan hadisi cikin abin da ya shafi kwaɗaitarwa akan wasu abubuwa ko kuma wazantarwa da razanarwa game da wasu abubuwa, kuma suna cewa ai mu ba nufinmu mu yi ƙarya da gangan ba, a nufinmu shine mun yi haka ne domin mu karfafi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk da haka dai ƙarya ne, ko kuma mutum ya je shi wurin Maulidi ya rika girba ƙarya yana faɗar abin da ba haka bane game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai shi dan a ce mishi wai ya so Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko dan a ce mishi masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan ƙarya ne, duk wanda ya yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kowace iri ce, ƙari daidai take da duk wanda ya yi kowace irin ƙarya ma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. In dai ka kirkiro wata magana kamar yadda kamar wata ranar juna yana cewa wai ɗaukacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Halimatu Sa'diya za ta shayar da shi, wai lokacin da ta zo ta karɓe shi a hannun kakan shi, wai tana fara shayar da shi da ta koma wajen mijinta sai ya ce wai ke ɗin wace ce, ya ce wai ni ce Halima, ya ce a ba ke ba ce, wannan ba Halima ba ce, ya ce wallahi ni ne, ya ce a ba ke ba ce. Wallahi haka na ji wani yana faɗa, kuma wallahi ƙarya yake yi a dukkan littafan tarihi da suka rawaito tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wannan maganar ƙarya ne. Gaskiya ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Halimatu Sa'diya ta ɗauke shi za ta shayar da shi, haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta jikinta da lafiya, kuma tabbas gaskiya ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata albarka mai yawa. Amma zancen cewa wai ta dawo wajen mijinta, wai mijin ma ya kasa shaida tana cewa wallahi ba ita ba ce, tana cewa wallahi ita ce, shi kuma mijin yana cewa wallahi ba ita ba ce, to wannan abin ƙarya ne. Da kuma wani malami shi ma da yana cewa wai da aka ɗaura auren Nana Aminatu mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da mijinta mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai sai da aka je aljanna, wai aka yi menene, wai da dai wasu abubuwa dai haka marasa daɗi, kai ba za ka so ma ka ji su ba, yana siffanta mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ƙarya yake. Dukkan littafan tarihi da suka kawo tarihin mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, iya abin da suke faɗa shi ne a cikin dukkan matayen Qurayshawa sai da aka kewaya ba a samu kyakkyawa irinta ba. Amma babu wani littafi da ya zo da wai siffofinta ga yadda take, ta yi kaza, to da yawa kuma za ka ga masu irin wannan ɗin da za ka tsaye da su ka ce musu a wannan littafin suka karanta ƙarya suke, babu wani littafi da za ka ci sun faɗa. Ala ayyi halin da mu kiyayi yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da sunan soyayya. Haka nan kuma mutanen da ke yin irin wannan ƙarairayin su ji tsoron Allah su daina, domin zai iya kai su zuwa ga lalacewar dukkan ayyukansu, ba daidai ba ne. In za ka faɗi magana game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka faɗi abin da ka tabbata inda za a tambaye ka a ina ka gani, za ka iya cewa a littafi kaza ruwayar wani, ko a littafi kaza da malam wani ya rubuta. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. متفق عليه. وانا حديث أنكر وجد سيدة أسماء الله يرضيها ta ce lallai wata mata ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ya mahaikin Allah inna li barratan, ya rasulullahi lallai ni ina da kishiya, fa hal alayya junahun, shin akwai wani laifi a kaina, inda shabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini, idan nayi ƙaryar koshi daga mijina game da abin da bai bani ba, kamar in yi ƙaryar cewa ai jiya nama mijina ya bani ni ci dan kishiya da ta jahaushi, shin nayi haka akwai laifi a kaina? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata almutashabbi'u bima lam yu'ta, duk wanda yace ya koshi ya ci wani abu ya koshi alhali kuma ba a bashi wannan abun ba, kawla bisu saubai zurin, kamar wanda ya sanya tufafi ne guda biyu na shaidar zur, wato na ƙarya. Kuma mata suna yawan yin irin wannan, domin wani yana ban labari yace akwai wata mata wacce shi ya ce ya san matar ƙarago ta je ta sayo mai yawa, sai ta daka ta ajiye shi a ɗakinta, sai ta je ta sayo irin takardar jarida haka, sai ta sayo jarida shi kenan kullum da daddare a ran da mijin yake ɗakinta, kawai shi kenan sai ta ɗebo ƙaragon nan sai ta zuba a cikin jaridan nan, sai ta nannaɗe ta nannaɗe sai ta barshi, sai da safe kawai sai ta tsiri shara da safe bayan mijin ya fita, yadda suka sharowa tana sharowa wa irin wayannan takardun masu burbudin karago yadda sharo shi tsakar gida ta tara shikenan ita kuma kishi yadda in ta gani za ta ga takardu wato kamar irin takardar tsire yadda dauka takardar tsire ce lallai duk ran da mijin yake dakin amarya ga tabbas dakin uwar gida ce dan uwar gida ce mai yin wannan dan irin wayannan kisisi na sai tsohon mata sai ta amarya ta dauka ai duk ran da yake dakin dakin kishi yadda wato uwar gida tsire yake sayo mata da nama suna cin dadi to da haka auren dai bai jima ba auren bai jima ba dole ya mutu saboda sai amarya ta koma zargin cewa wato shikenan ni kullum duran da kake daki na sai ka ce baka da kuɗi ran da kake dakin ta kuma kullum tsire kake ci ina in yaji ce wallahi ƙarya ne ni ba na cin tsire ina wani da cin tsire ma wata ka zaki ne ta ce a'a wallahi ba ta yi da ba shin kullum sai ta rika fitowa da takardun tsire ina kallo kullum kuma wani lokacin saboda kififi na ma irin na mata sai ta aika a sayo mata irin tsiren nan na mata wanda bai da tsada wanda ko yanzu zai ga tsinke ɗaya naira 50 dubu fa a yanzu ba a ce wai gashi nan tsire ne amma tsinke ɗaya naira 50 an daga dama sai ta zuge shi sai ta ajiye duk ran da mijin yake ɗaki da sai ta ɗauko yanka ɗaya sai ta zuba a cikin takarda sai ta zuba sai ta ƙara ƙarago an ta jeho shi waje shi kenan in yara suka gani a tsakar gida suna buɗe sai daga sun tsinci yanka ɗaya sai ta a raban ku ne in ni har ya ishe ni raban ku ne to kaga yanzu karamar mace wata wata san kisisi na ba ai za a iya korarta da wannan musamman irin yadda iyayenmu na da za ga ɗakin kishiya ga ɗakin kishiya ba wai irin tsarin nan ake kowace wajenta daban a cikin gidan gida ɗaya amma kowace ɓangarenta daban ba irin wannan ba ne kowace ɗaki ɗaya ne da kuma ciki da falo amma ga ƙofar ɗakin wannan ga ƙofar ɗakin wannan da abin da kika sharo to ɗaya za ta gani to da haka dai da irin wannan kisisi na ta kori amaryar to Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace duk wacce ta yi irin wannan to kamar ta yi shaidar zurni kamar ta sanya riguna ne guda biyu na ƙarya Imam al-Bukhari ya sanya wannan hadisin a cikin wani babi yace babul mutashabbi bi ma lam yanal wa ma yunha min al-iftikhari bi-darrati yace babin da zai magana akan haramcin mutum ya riga koshi da abin da bai samu ba baka ci abu ba amma kana cewa ka ci da kuma abin da aka hana na yin alfaharin kishiya bisa ƴar uwarta bisa kishiyarta amma sai an bace wannan hadisi wala ai halin dai ba daidai bane irin wannan babu bayani gilazu taharimi shahadati zur babin da zai bayani game da kaurin laifin wato haramcin shaidar zur قال الله تعالى على ما دوكي سركي يجي وجتنبوا قول الزور كوني سنشي قول الزور ما نمزل شيء الكذب والبوتان شيني ين قريا دا كما كركر الابن دا بابو شي باب علامة سامتين يفدا فمنو شعارة الزور ينا رزا شكي ونن شهد الزور وقال تعالى على ما دوكي سركي يجي ولا تكف ما ليس لك به علم اي لا تقول اي كركا فدوانا ابو واندا كي بكسنشي بكما باكا دواني علمي غمدش kuma ya shiga cikin umumin wannan ayar wato shaidar zur wa qala ta'ala ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa qala ta'ala inna rabbaka labil mursal al-imam ibnu kasir yace abdullah ibn abbas yace yasma wa yara ai ubangijinka yana nan a madakata wato a madatsa yana ji kuma yana ganin dukkan abin da bayinsa ke yi ai yarsulu khalqahu ai ya dadi halittarsa ya dadi halittun shi fima ya amaru na cikin abin da suke aikatawa yana ganin su wa yujazi kullun bisa'ihi Allah yana saka wa kowa bisa gurgurdan dawaine shi da kokarin shi fi dunya wal akhirati a duniya da lahira wa sayu'ridu khalaiqu kulluhum alayhi kuma da sanu za a bijiro da dukkan halittu a gare shi fa ya kuma fihim bi adlihi sai hukunci a tsakanin su da adalcin sa wa yuqabilu kullun bima yastahiqu kuma ubangiji zai fuskanci kowa da abin da ya cancanci shi wa huwal munazzihu an zulmi wal jawri kuma ubangiji shi tsarkakakke ne daga zalunci da kuma zalunci dai wa qala ta'ala ala wal sirki yace wallazina la yashhaduna zura Allah yana yabon bayinsa mu'mini yace da kuma wadanda ba sa yin shaidar zo. Imam al-Baghawi yace qala al-Bahaq wa aktharu mufassirin. Ya Imam al-Bahaq da kuma da yawa daga cikin masu fassarar ayoyin Qur'ani suka ce abinda ake nufi da yashhaduna zuwar annabi shine ash-shirka wato shirka. Qala Ali ibn Abi Talha. Ali dan Abu Talha yace yani shaharatu zuwar abinda ake nufi da wannan shine shaidar zuwar. وكان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ya kasance yujallidu shahidaz zuri 40 jalda ya kasance yanaiwa duk wanda yazo yi shaidaz zur yana masa bulala 40 waya kam wajaha sannan yakan shafe fuskar shi da toka waya duhu bihi fi su yakan sa a zagaya da mutum a cikin kasuwanni wato in kai da kazo kai shaidaz zur a gaban sayyidina Umaru yakan sa a shafe fuskar ka da toka a maka bulala 40 sannan a dora ka akan jaki a zagaya da mutum a kasuwanni ana nuna cewa wannan shine wanda ya shaidar zur kar ku yadda da shi makaryaci ne yana yin shaidar zur kaga da ana yin haka a yanzu ai da mutane da yawa sun shiru ashe dai ana yanke hannun barawo ana zane mazinaci in saurayi ne ana jefe mazinaci in ya taba yin aure ana kuma yi wa mai shaidar zur bulala 40 a shafe fuskar shi a murke fuskar shi da toka a zaga da shi a manyan kasuwanni misali kamar kasuwar Gujingu kasuwar Darki kasuwar Sara kasuwar Gadar Maiwa haka a zaga da mutum ana nuna shi ko a je da shi kamar birni kamar Kano ana zagawa da shi layi layi a kasuwar Sunda ko kantin Kwari ko kasuwar Kurmi ana nuna shi ana cewa wannan shine wanda ya shaidar zur kar ku yadda shi makaryaci ne to kaga mutum ai goban aka ce wani ya shaidar zur zai ji tsoron wannan wulakancin ba zai yi ba to sai na Umaru a zamanin shi aka yi kewa masu shaidar zur a ma'anar shaidar zur dai shine tahsinu shay shine kyautata abu wa wasfuhu bi khilafi sifati da kuma siffanta abu da sabanin ainihin siffar shi bawa tamyuhul badi shine kawata ƙarya ma yuhammu annahu haqqun da abinda za a zaci cewa wannan din shine gaskiya wa annabi bakrata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir qulna bala ya rasulullah qala al ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fa jalasa fa qala ala wa qawluz zur وشهارة الزور على وقول الزور وشهارة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه وانا حديث عن كرش لدى ابو بكر يدل على تبر دريش يجي من زال صلى الله عليه وسلم ياتي وصحابي على انبئكم باكبر الكبائر شن بنا باكو لاباري با غمد ما في جرم الليفكا قلنا بلا يا رسول الله سيما قلت قريكو با من اباري يا مايكين الله سيشي الاشراك بالله yin shirka da Allah wato bautawa wannan Allah ko kuma yin asiri ko kuma zuwa gurin bokaye ai wani kullace kullace da tabbaci tabbaci dan a cutar da wani ko dan a raba masa da mijinta ko kuma dan a mallaka miki mijinki to wannan duka shirka ne ko kokul walidin sai kuma bayan wannan sai sabawa mahaifa wa kana muttaki'an dan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wannan maganar yana kwance ne fadarsa sai ya tashi ya zauna fa qala sai ya ce ala wa qawlu zur wa sha'arat zur ku saurara ku ji da fadar abin da ba haka ba da kuma shaidar zur da fadar abin da ba haka ba da kuma shaidar zur Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana maimaita wannan hatta kulna laita wasa kada sai da muka ce kash ina ma da yayi shiru sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sun da ya fadi maganganu biyu na farko yana kishingida ne sannan sai da ya tashi ya zauna sannan ya ce ala wa qawlu zur sha'aratu zur don wannan yana nufin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhimmanta maganar ne dan haka shi yasa ya tashi ya zauna sannan ya fade ta yana fa'idantar da karfin haramcin wannan din da kuma girman laifin duk wanda ya aikata wannan kuma dalilin da yasa wato shaidar zur ta zama babban laifi saboda mutane da yawa suna ganin ta a matsayin kamar ba komai bace mutum yana ganin yayi shaidar zur kamar ba wani abu bane da yawa ainihin ayyukan shirka in dai musulmi ne na kirki za ka ga zuciyar shi tana nisantar wannan haka nan saba wa mahaifa da yawa ko ba musulmi bane akan samu wanda zaka ga baya saba wa mahaifan shi duk da cewa ba musulmi bane yana amma yana kiyaye haƙƙin su to amma shi ita sai da zur da yawa mutane zaka ga adawa ko hasada takan sanya su su yi shaidar abin da ba haka ba ko kuma wani lokacin tsananin soyayya da kake wa mutum ko goyen bayan shi yakan sa ka je ka faɗi shaida a kotu wanda ba haka ba kai ma ka san ba haka bane shi din ma ya san ba haka bane amma sai ka je ka shaida saboda dai soyayya da kake mishi dan haka wannan laifi ne babba ya kamata kowane musulmi na kirki ya guji irin wannan al-Imam Qurtubi ya ce shaidar zur ita ce mutum ya yi shaida ta ƙarya domin kaiwa ga wata manufa domin halakar da rayuwar wani ko domin karɓe dukiyar wani ko kuma domin halatta wani abin da yake na haramun ne ko kuma domin haramta wani abin da yake na halali ne babu wani abu daga cikin manyan kaba'irori wanda cutarwar shi ta kai girman cutarwar da ke cikin yin shaidar zur kuma shaidar zur tana da tsananin wato barna takan janyo barna mai yawa in ban da shirka babu abin da ya fita tsananin cutarwa ga al'umma domin wata rana an ce zamanin sarki sunusi ne wancan sarki sunusi na farko aka kai wata shari'a gaban shi shi wani mai kuɗi ne da kuma wani talaka shi mai kuɗin ya zo da shaidunsa da komai cewa gonan nan ta waje kaza tashi ci wannan talakan ya sayar mar shi kuma talakan ya nemi shaidu ya rasa amma ya je yana ta rantsuwa cewa wallahi gonan nan tashi ci ta mahaifansa ce amma shi kuma wannan mai kuɗi ya zo da shaidu da komai cewa gonan nan ya riga ya saye ta shekara kaza kenan wallahi ta yi ba shaidun nan suka riƙa yin rantsuwa cewa lalle gonan nan ta alhaji ce ƙarshe dai sarki sai ce to ya mallaka wa alhaji gonar sa ya kuma rubuta takarda ya bashi talakan nan shi kuwa a gun da ya tashi ya kada riga sai ce Allah ya isa dogarai sai zumbur sun miƙe za su tasha shi ya sarki ce a ya ce ku dakata sai ce yadda talakawan ƙasar Kano ke ganin mutuncin gidan nan da kuma irin yadda gidan nan yake da kwarjini a idansu a ce talaka ya zo har nan gun ya zo ya yi Allah ya isa a gabana ya ce kai akwai magana ya ce amma abinda nake so da ku sai ya ɗibi mutum biyu daga cikin dogaransa ita abin da nake so da ku da Allah ku je ku na ba ku sati kaza ya ba su adadin wasu kwanaki masu yawa ya ba su kuma kuɗin kashewa ya ce ku je ku zauna a garin ku je a matsayin tamkar wasu baƙi ne kawai masu neman masauki ku nemi masauki a ba ku masauki ko ku fito a almajirai ko ku fito dai kawai dai a dai baƙi kawai ku zauna kuna hulɗa da mutanen garin a hankali ku binciko mu me gaskiyar labarin nan yasa wato ake so sarki ba iya sarauta ba kawai mai mulki ya zama yana da ilimin addini ya zama kuma yana da ilimi irin na gyaran zuciya da hangen nesa ko da haka da suka je suka zauna a garin tsawon lokacin da ya gaya musu din ai ba su daɗe ba ma sai suka gano ainihin labarin gonan nan ta mahaifin shi wannan talakan ne shi kuma wannan mai kuɗin ɗan babban shi ne saboda haka yana da kuɗi to amma a gidan gado yake yana so ya tamfasa ba katon gida amma babu dama saboda bai da wuri saboda haka sai ya dawo ya ce ai wancan gurin tun mahaifin wannan talakan yana da rai an sayar mar kuma ya saya su kuma wayannan shaidun duka biyan su yayi dama adadin kuɗin da ya basu saboda haka shi kuma wannan talaka saboda tsoron wancan mai kuɗin shi yasa kowa ya janyo daga cikin ƴan uwan shi cewa wani kuma je ka min shaida ya ce ni ba ruwana saboda ana ganin shi ɗan uwansu ne shi ma wancan mai kuɗin ɗan uwansu ne shi kuma wannan mai kuɗi tun ɗan uwansu ne kuma ya nemi su alheri shi ma wannan talaka ɗan uwansu ne amma ba abin da suke samu daga wurin shi da haka sai suka ƙi su je su yi wa talakan nan shaida saboda gudun in su yi wa talaka shaida an karɓe gona to shi wannan mai kuɗi zai nemi su alheri saboda haka ƙarshe dai sarki da aka je aka gaya masa ya ce a nemo su aka sake nemo su aka dawo sannan sarki dama yana daga abin da ya gaya waɗannan fadawa da ya tura yin su yi ƙoƙari su gano har sunayen duk wanda ya gaya musu gaskiyar maganar su yi ƙoƙari su gano sunayen mutane suke kokari ba suka gano sunayen mutanen da suka san hakikar maganar dan haka kawai sarki sai lura eh tura aka jaka tawo da su sai suka ba da shaida ta gaskiya alatilas su ma wayance masu shaida zur duka dai suka dawo suka bada gaskiya sannan ya karbi gona ya maida ita a hannun asalin mai ita shi kuma wannan mai kudi aka ladabtar da shi to ana samun irin wannan yana faruwa da yawa a cikin al'umma ala ayi halin da lalle ne mutum ya guji yin wato shaidar zuwa ko ba iya wannan ba ko a cikin jama'a kawai kuna zaune yanzu nan a zo a faɗi wata magana wacce ka tabbata maganar nan za ta zubar da mutuncin wani mutum mai mutunci ko malami ko mai mulki ko masarauci amma kai kuma kawai sai ka ɗiba saboda daɗin maganar sai ka ɗiba kai kuma ka kai wata majalisa ka ji kana faɗa daga nan kai kaji kai ɗaya kaje ka gaya wa mutum biyar su kuma sun ɗiba kowane mutum ɗaya ya je ya gaya wa mutum biyar inda safe ne kafin yamma magana ta gaure fiye da rabin gari an ji ai wane yayi kaza ai wane yayi saka ai wane yayi zina ai wane yayi kaza alhali kuma maganar ba haka take ba a hakika to ala ai hada duk mutanen da ke yada ƙarya tsakanin al'umma sana daga cikin waɗanda za su sha azaba mai radadi a duniya da lahira kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani innal ladzina yuhibbuna an yashhar fashil fi ladzina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah fatan Allah ya kiyaye mu Allah ya jinci dukkan lamuran mu da dukkan lamuran al'ummar musulmai albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana karbi azumin mu da dukkan ibadun mu Allah ka ji kan mu ka gafarta dukkan zunuban mu da gafarta wa iyayen mu da malaman mu Allah ka zama da mu lafiya kai wa al'ummar mu albarka albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في المدينه الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين